الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin ranar Asabar ce da daidai da 8 ga watan Al-Muharram, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1433, daidai da 3 ga watan Disamba shekara ta 2011. Wannan shine kasan na 10 daga cikin jerangiyar karatuttukan littafin Al-Imam Muslim, wato Sahihu Muslim, wallafar Al-Imam Abu al-Husayn مسلم ابن الحجاج ابن الحسين القشيري الله مدوكاكين سركي يغفر تامش واتو مسلم ابو الحسين ابن الحجاج النيسابوري الله مدوكاكين سركي يغفر تامش اذن ما بسمان تابا منش غباب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها babin da ke bayani akan an hana ka karbo magana daga wurin masu rauni kuma ka je ka karar da ita. Domin abinda riwaya ke nufi da harshen Larabci, in ka so fasara shi da Hausa, shine karar da labarin da ka ji, shine riwaya. Abinda ake cewa an hana ka ka karar da labarin da ka ji shi daga mutanen da suke masu rauni ne, wal ihtiyat fi tahammuliha, da kuma kaucewa wajen ɗauko riwaya daga mutane masu rauni tare da yaɗa ta. Mun karanta hadisai da Al-Imam Muslim ya kawo daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa a ƙarshen zamani za a samu wasu manya-manyan maƙaryata suna zuwar muku da hadisan da baku taɓa jin su ba, ku da iyayenku. Ya gargaɗe mu ya ce, lallai ahir ku yi taka tsantsan da su, kar ku sake ku bari su ɓadda ku ko kuma su rikita muku addininku. Bayan nan sai kuma muka ji ainihin asarai waɗannan sahabbai irin su ainihin Abdullahi ɗan Amr da Abdullahi ɗan Mas'ud suka ainihin faɗi cewa lallai a ƙarshen duniya za a zo a samu ainihin wasu shaiɗanu waɗanda suke rikida a cikin surori na ɗan adam, suna zuwa suna yaɗa maganganun banza, suna dangantawa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. A yau za mu tashi inda Imam Muslim ya ce, wa haddathani Muhammad ibn Abbadin wa Sa'id ibn Mansur al-Ash'afi jami'an an ibn Uyayna qala Sa'id akhbarana Sufyan an Hisham ibn Hujair an Tawus qala جاء هذا إلى ابن عباس يعني بشير بن كعب فجعل يحدث فقال له ابن عباس عد لحديث كذا كذا عد لحديث كذا وكذا فعاد له ثم حدثه فقال له عد لحديث كذا وكذا فعاد له فقال له ما أدري أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ فقال له ابن عباس إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، ولما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن عباس عن أبيه عن ابن عباس عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال إنا كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذ ركبتم كل صعب وظلول فهيهات. وحدثني أبو أيوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني حدثنا أبو عامر يعني الأقدي حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد قال جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول عن مجاهد قال جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه فقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تسمع فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الحديث إلا ما نعرف قال حدثنا داود ابن عمرو الضبي حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني فقال ولد الناصح أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي له وأخفي عنه قال فدعا بقضاء علي فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء فيقول والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ظل قال حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن هشام بن حجير عن طاووس قال أتي ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي رضي الله عنه فمحاه إلا قدرا وأشار سفيان بن عيينة بذراعيه قال حدثنا حسن ابن علي الحلواني حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي إسحاق قال لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي قال رجل من أصحاب علي قاتلهم الله أي علم أفسدوا حدثنا علي بن حدثنا علي بن خشرم أخبرنا أبو بكر يعني ابن عياش قال سمعت المغيرة يقول لم يكن يصدق على علي في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود رشوان عينهم بابي كنند الإمام مسلم يتتر عينهم واتو أثري أتكنشي دكما عينهم حديثي يتي وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي جميعا عن ابن عيينة إمام مسلم يا كرقونا حديثي تهني مالمين شغدا بيو مالمين فرقوشيني محمد ابن عباد دكما سعيد لن أمر الأشعثي سوبيو إنا جميعا عن ابن عباس دك ابن عباس الله مقاكو عن ابن عيينة دك ابن عيينة تسي إمام مسلم سيطايا سيطي قال سعيد أما شيما لمينا سعيد تيواي أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير أم فهمت؟ وأننا دجتكم دقر الإمام مسلم إذن يرويت حديثي تايا تهنير ما لمي قدابيو سيبن بنتي سيغا تأدائي جسك باش مثال حديث قدابيني ما لمي قدابيو سك كرن تدشي amma daya da yazo sai ya ce mishi haddathana daya kuma da yazo sai ya ce akhbarana to idan imamu muslim yazo sai ya ainihin ware wana kaza ya ce haddathana wana kuwa kaza ya ce akhbarana wannan na daga cikin dukka ta al-imamu muslim wanda yake bukhari baya yinta ba wai bai santa ba a'a bukhari baya yin wannan dukka kuma wannan na daga cikin ɗaya daga dalilan da suka taimaki masu cewa sahihu muslim ya fi inganci fiye da sahihu al-bukhari suka ce saboda imamu muslim lahu diqqa fi taharri hatta fi sighi al-ada'i wa at-tahammul wannan malam ya ce haddathana wannan ya ce akhbarana idan imamu muslim ya zo ba zai ainihin wato haɗe da lafazin guda ɗaya ba ya ce sun ce haddathana kawai sai ya ce su biyu suka karantar da ni wani yace haddathani wani kuma yace akhbarani ina fata an gane zamu dawo insha Allah lokacin sharhi zamu tattauna wadannan قال سعيد أخبرنا سعيد عن هشام بن حجير عن طاووس قال جاء هذا إلى ابن عباس شيئين يواتو طاووس كي تشوى ونن يزور ابن عباس ونن ونن يعني بشير ابن كعب يعني بشير ابن كعب وتوين نسم بشير بن كعب فجعل يحدثه sai ya ainihin rinka karantar da shi hadisi sai ya rinka karanta mishi hadisi wato Bushair din ya zo wurin Ibnu Abbas dan rage amma ya zo wurin Ibnu Abbas sai ya rinka karanto hadisi yana ta karanto hadisi fa qala lahum Abbas sai Ibnu Abbas yace da shi ud li hadisi kaza wa kaza hadisin kaza to kuma ka sake biya shi hadisi kaza ma sake maimaita shi fa'ada lahu sai ya koma wa hadisin ya sake karanta shi thumma haddathahu sai ya ci gaba da karantawa Ibnu Abbas hadisi fa qala lahu sai Ibnu Abbas ya sake ce da shi ud li hadisi kaza wa kaza hadisi kaza da kaza to ka koma ainihin wato ka sake karantawa fa'ada lahu sai ya koma wannan hadisi fa qala lahu sai shi Bushair dan Ka'ab ya ce da Ibnu Abbas ma adri ala gafarta malam ban sani ba arafta hadisi kullahu wa ankarta hadha hadisaina dama dukkanin su ka san su wadannan da wannan da wannan da kai min gyara su ne kadai kake inkari am ankarta hadisi kullahu wa arafta hadha ko ku hadisaina gaba daya kake inkari wadannan da ka gyara ne kake ainihin san su ina fata kun gane wato shi tabi'i ne Bushair dan Ka'ab sai ya zo wurin wani malami cikin malaman sahabbai sai ya zauna yana ta biyo hadisi yana ta biyo hadisi yana ta biyo hadisi sai shi wannan malami mai ilimi cikin sahabbai Abdullahi dan Abbas sai ya ce saurara hadisin wane da wane da wane da ka karanto sake koma ka karanta shi ba haka yake ba gyara hadisi kaza ma gyara shi sai da ya gama mishi waɗannan gyare-gyare sai ya ce mishi algafarta malam dama ka san hadisan da na ruwaito ne gaba daya waɗanda nake faɗe ka gyaggyara din su ne kawai kake ainihin da inkari akan su ko ko dukkan hadisai na kake inkari waɗanda ainihin ka gyaggyara su ne ka sani wato abin ya bashi sha'awa ne ya zan zo ina ta karanto hadisai ni ina ganin duk daidai ne a ciki sai a ce koma gyara kaza gyara kaza gyara kaza gyara kaza shin waɗanda ka gyaran su kadai ka sani wadancan da kai shiru baka gyara ba baka san su ba ko kuwa wadanda ka ainihin gyara su ne baka sani ba wadanda ainihin kai shiru su ne ka sani yace ban san daya daga cikin wadannan ba fa qala lahu ibnu abbas sai ibnu abbas yace da shi inna kunna nuhaddithu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mun kasance muna ainihin wato karban hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama إذ لم يكن يكذب عليه alokacin da ba a yi manzon Allah ƙarya a wannan lokaci muna ainihin wato karanto hadisi mu danganta shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam falamma rakiba an-nasu as-sa'ba wadh-dhulula amma da mutane suka rinka hawa kowane tudu da kwari tarakna al-haditha anhu shikenan sai muka daina karban hadisi muna danganta ga annabi sallallahu alaihi wa sallam mana ada da lokacin ba ai wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ƙarya duk wanda yazo yace mana manzon Allah ya ce madalla sai mu karba mu ma mu je muna idarwa amma daga lokacin da aka fara wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙarya to a wannan lokaci gaskiya saboda Allah babu wani wanda zai zo yace mana manzon Allah ya ce mu saurare shi balle mu je mu isar da wannan magana wa haddathani muhammad ibn rafi'in haddathana abdur razzaq أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال إنا كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبلاي دان عباس يكي تيوى منكسا تي منا حد تي حديثي أذامن من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديثي أذامن من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم حد تي شأكي طب da ka ji an ce manzon Allah ya ce sai ka haddace saboda ka san cewa tabbas ne amma izra kibtum kullu sa'abin wa dhalulin amma lokacin da kuka hau duk wani tudu da kwari nan yana ishara akan ƙarya da duk wata hayaniya da rudani da kuka rinka tarkatuwa kuna cewa daga manzon Allah fa hayhat to shikenan kuma daga wannan lokaci ko kadan ba mu ba a ce manzon Allah ya ce mu je mu ci gaba da karawa wa haddathani abu ayyuba sulaiman ibn ubaidillah al-ghailani haddathana abu amir ya'ni al-aqdi haddathana rabah an qais ibn sa'd an mujahid qala ja'a bushayr al-adawi ila ibn abbas radiyallahu anhu faja'ala yuhaddith wa yaqulu qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi sallama bushayr al-adawi wa to bushayr din can da muka gabatar da shi a can bushayr dan ka'ab Bushair dan Ka'ab al-Adawi yazo wurin Abdullahi dan Abbas faja'ala yuhaddithu sayyarin ka ainihin karanto hadisi wa yaqulu yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mana yazo ya zauna wurin wannan malami a zahiri wannan kissar da waccan da muka yi a baya daya ce ko kuma kissa ce biyu ta faru amma tsakanin mutanen kuma dai da suke su din ne tsakanin Bushair da Ibn Abbas a can yazo yana ta karanto hadisai Ibn Abbas ya ne ta mishi gyara anan ma aka ce yazo yana ta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce faja'ala Ibn Abbas la ya'zanu li hadisihi sai Ibn Abbas ya ki kasa kunne ga sauraron hadisan wannan mutum mai suna Bushair wala yanzuru ilaihi ko daga kai bai ma yana kallon shi ba fa qala ya ibn Abbas sai yace da wannan malami algafata malam Abdullahi dan Abbas mali la araka tasma'u li hadisi me yasa naga baka sauraron hadisai na ne wa hadithuka ar rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wala tasma ina ta karanto hadisai gare ka daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina ta ce maka manzon Allah ya ce manzon Allah ya ce amma ka ki kasa kunne ka saurare ni fa qala ibn abbas sai ibn abbas yace inna kunna marratan idha sami'na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqulu inna kunna marratan idha sami'na rajulan yaqulu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abtadaratuhu absaruna mun kasance a wani zamani da zaran mun ji mutun ya ce manzon Allah ya ce sai mu kada idanuwan mu wurin gaba daya wa asghayna ilayhi bi adhanina sannan kuma mu kasa kunnuwan mu mu saurare shi falamma rakiban nasu sa'ba wal dhulul lokacin da mutane suka hau kowane tudu da kwari kamar yadda nake ga mana wannan kalmar kadai ma'anar ta shine lokacin da mutane suka shiga kowane irin hadisi komai ma cewa suke manzon Allah ya ce mana wannan zamanin da Abdullahi dan Abbas yake kwatantawa yayi daidai da irin wannan zamani a wancan zamanin abin da ya faru malamai ne daga cikin malaman hadisi na sahabbai suka saba wa da mutane cewa manzon Allah ya ce manzon Allah ya ce manzon Allah ya ce to su kuma mutane waɗanda ba malaman hadisi ba sai suka rudu up yo ai su ma kai bari su ta cewa manzon Allah ya ce kowace magana sai su tarkato sai su ce manzon Allah ya ce manzon Allah ya ce in ka dubi wannan zamani Allah ya albarkaci zamanin da wasu kadan daga cikin malaman hadisi nace kadan domin a kowane zamani malaman hadisi su suka fi karanci daga cikin jeren giyar malamai na musulunci gaba daya kamar yadda Abdullahi ibn Abdurrahman ibn al-Jawzi yake cewa laqad kanu idha uddu qalila fasaru al-yawma a'azza min al-qalili yace a da can ma malaman hadisi kadan ne a yanzu kuma sun kara zama kadan din kadan wannan magana yana yin ta yau shekara 800 da ta gabata ko fiye da haka me kake tunani kuma a yanzu to da aka samu kadan daga cikin malamai Allah ya albarkace su da ilimin hadisi musamman a ƙasa irin wannan tamu Najeriya to sai kuma kowane malami sai yake ganin ab yo ai wannan wata ainihin wato gwanda ce wadda ta zubo ƴaƴanta kusa da kowa ma zai iya sanya hannu ya tsinko dan haka kowa ya mike sai ka je da cewa manzon Allah ya ce manzon Allah ya ce manzon Allah ya ce duk inda ya bude littafin hadisi ba tare da tantancewa ya inganta ko bai inganta ba sai ya ci gaba da danganta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Irin wannan zamanin shine ake ta'abiri da rakiban nasu sa'ba wadh-dhulul, mutane sun hau kowane tudu sun gangara kowace gangara, mana kowane irin abu kawai suka karanta sai su ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al'amarin a wannan zamani namu sai ya ƙara muni, tun malamai ne kadai na hadisi ƙwararru suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, sai zama har ƴan hayaniya, ƴan ma dabba wa ƴan ma habba wa dabba su ma ainihin sai su zo suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce. Tafiya ta tafiya sai ka ga ainihin wato ƙaure dan siyasa wanda bai san komai a cikin ilimin addini ba, kaf bai san kalmar larabci ko kwaya biyar ba, sai ka ji kawai yana cikin magana ta siyasa kawai sai ka ji ya ce yo ai manzon Allah ya ma ce kaza, maganar shi ce zai hada amma sai ya ce ai manzon Allah ya ce kaza. A irin wannan zamanin kenan da ya kama da irin wancan zamanin har munin yafi, yana da hadari kenan a irin wannan zamanin kawai ka kama gidan radio ka ji mutum yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai kuma ka je ka karar, yana da hadari ma kenan a irin wannan zamanin kawai ka ji mutum yana cewa manzon Allah ya ce kama ci gaba da sauraron shi, domin abinda maganar Abdullahi dan Abbasin take hukuntawa shine wannan mutum ya zo yana ta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a daidai zamanin kuma ƙarya ta yi yawa game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Ibn Abbasin ya ki saurare, ya ki daga kai ma ya dube shi kaman ma bai san da shi a wurin ba, sai shi mutumin ya tsargo ya ce a yaushe ina ce maka manzon Allah ya ce, manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam baka saurare na, ka ma ki daga ido ka dube ni. Sai ya ce gaskiya ne, mun taba samun kanmu a wani zamani wanda da zarar mutum ya zo ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ibtadaratu absaruna, sai idanuwan mu gaba ɗaya sai su yi kan shi, kowa sai waiwaya, wa asghayna ilaihi bi adhanina, sai kuma mu kasa mishi kunnuwa tsayi mu saurare shi. Falamma rakiba an-nasu as-sa'ba wadh-dhulul, yayin da mutane suka hau kowane tudu da kowace gangara suka gangara dangane da kowa kawai cewa yake manzon Allah ya ce lam na'khudh minan nas illa ma na'rif, ba ma karban hadisai daga mutane sai waɗanda muka san ingancin su. Idan ya zama wannan malamin hadisi ne daga cikin almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Abbasin, ya ki sauraron wannan mutum da yaje yana ta karmatso hadisai, ina kai da kawai zaka kama tashar radio ko kuma kawai ka je ka ga littafi kawai ana ta rubuta manzon Allah ya ce, manzon Allah ya ce, manzon Allah ya ce, kai kuma sai ka je ka karar. Da wannan ne aka samu masu yada ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yawaita, saboda a daidai lokacin da zai zama shi kadai ne a tashar radio Najeriya Kaduna ko tashar Nagarta ko tashar Queens FM ko tashar kaza yake ta yada hadisan ƙaryan shi kadai ne, kai kuma ka zauna kana sauraron shi, wancan ma yana sauraron shi, wancan ma yana sauraron shi. Idan ku kuma kuka tashi kuka je ba tare da kun tsaya kun bincika abin da aka san daidai bane, kuka ci gaba da yadawa, kaga abin ya yadu fiye da yadda da yake, da can shi kadai ne ke yadawa, yanzu akalla za a samu mutum 100 suna yadawa, ko kun fahimta jama'a? Wannan yana da matukar hadari kwarai da gaske, ba dan komai ba, saboda wannan zamani ne da Allah madaukakin sarki ya zuba kwarjini ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, saboda kwazo na wasu dattawa da wasu matasa da suka biyo bayan waɗannan dattawa wajen yaɗa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To sai ita wannan sunna sai ta farin jini, sai ya zama duk wanda ya santa aka ji yana biyo ta sai ayi farin jini ya samu karbuwa a wurin jama'a. To amma sai mutane suka kasa gane cewa waɗancan dattawa da waɗannan matasa da suka biyo bayan su suka yi aikin yaɗa sunna a wannan nahiya tamu da ake kira Najeriya, ba fa kawai zaman sauraron wani suka yi su kuma suka isar ba, aiki suka yi na zama a gaban masana su koya, sannan da kuma aikin tashi a tace a yaɗa abin da kadai shi ya inganta. To ashe a lokacin da aikin su ya burge ka kake so ka yi, ba wai kawai tashi zaka yi shikenan sai ka ce kai ma kawai zaka ci gaba da yadawa, yanzu kadai saboda tashar ko kuma kamfanin MTN sun burge ka da irin yadda ainihin suka covering dun Najeriya ko duk Africa ko duk duniya, kai ma shikenan sai ka tashi ka ce kai ma kana son kai farin jini haka, bar ka tashi kai ta hada wayoyi da nufin kana kafa matsa cikin anguwanni, kana ainihin samun fankon ashana ka ne mutane a matsayin handset. Wannan alama ce ta hauka ko ta hankali? Alamar hauka ce. Saboda haka nasihata ga malaman Najeriya da matasan Najeriya waɗanda suke ganin sunna ta yi farin jini, farin jinin da su kuma in sun haɗa kansu da ita za su samu, su sani da cewa sai sun tashi sun koyi sunna tukuna. A kiyaye wannan da kyau. Sai sun tashi sun koyi sunna tukuna, sannan sai sun yi aikin tace ta kafin yaɗa ta. In ba haka ba, su waɗancan da kake ganin sun yi farin jinin da suka samu karɓuwa, ba fa zama suka yi ta sauraron kasusuwan wasu da kuma ainihin wa'azozin wasu kawai shikenan da haka su kuma suka tashi suka yaɗa ta ba. A ƙarƙashin wannan jama'a, a irin wannan zamanin kenan da muka samu kanmu kwatankwacin abin da sahabbai suka samu kansu a ƙarshen rayuwa. Domin a ƙarshen rayuwar sahabbai ne ƙarya ta ƙarfi ta yaɗu a zamanin su, domin ba su ne suke ƙaryar ba, daga cikin tabi'ai ne aka fara samun ƙarya tana ainihin yaduwa, wato a ƙarshen zamanin sahabbai kenan. Sahabbai sai suka ɗauki irin wannan matakin a matsayin su na malamai, ba kowa suke saurare ba. Idan ya zama malamai irin su Ibnu Abbasin suna taka tsantsan game da wanda suka ji yana cewa manzon Allah ya ce, ba dan komai ba saboda ƙarya ta yi yawa a wannan zamanin, ashe yafi kowanne zamani hadari daga cikin zamanin da suka gabata. Daga ka saki jikinka kawai kowa ya bude baki yana ce maka manzon Allah ya ce, a matsayinka na dalibin ilimi ba malami ba, a matsayinka na dan kasuwa ba dalibin ilimi ba, a matsayinka na mai saurare mabiyi ba wanda yake dauka yana zuwa koyo wurin malamai ba. Saboda haka nasihata a ƙarƙashin wannan jama'a, na farko dai tukuna, wajibi ne a samar da wani tsari dangane da tacewa da tantance kafofin da ke yaɗa labarai. Idan dai har NBC, wato hukumar yaɗa labarai da gidajen rediyo da talabijin da sauransu na Najeriya, idan har daga gaske take akan matsalar da ta haɗa kai da jama'atu Nasrul Islam, akan cewa a samar da regulations, a samar da ainihin tsari na tacewa da tantance irin maganganun da ainihin ake faɗi a wurin tafsiri da watan azumi, to ya fi dacewa kuma ya fi cancanta hukumar NBC ta samar da wani kwamiti na malaman hadisi. Muka ce kwamiti na malaman hadisi waɗanda za su rinka tacewa da tantance malamai da kuma irin hadisan da za su faɗi. Karka ce haka ba za ta yi ba, haka ta yiwu a ƙasashe masu ɗimbin yawa a duniya. Wani abin sha'awa daga ciki hadda nan kurkusa da mu, ƙasar Ivory Coast ko kuma ƙasar Cote d'Ivoire, haka ta yiwu a ƙasashe nan kurkusa da mu har da ƙasashe irin su Ghana da makamantan haka. Me yasa ba za a yi haka a Najeriya ba? Ya zama kowane gidan rediyo yana ƙarƙashin wani sashi, ma'ana kowane gidan rediyo da ke da wani sashi na gudanar da addinin musulunci, shi sashin gudanar da addinin musuluncin ya zama yana gudanuwa a ƙarƙashin wani babban kwamiti, wanda kwamitin kuma yana da rassa a ko'ina da kowane yanki, waɗanda za su rinka tantance da tace waɗanda za su je su yi wa'azi a gidajen rediyoyi da waɗanda za su yi wa'azi musamman da hadisai. Ba dan komai ba saboda yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ƙarya ba daidai take da yi wa wani ƙarya ba, mun karanto haka a baya. Idan an gane wannan, akwai mummunan hadari kenan kawai a bar mutane, tunda dai wai bai yi magana akan dariƙa kaza, bai magana akan ƙungiya kaza, wai wannan shi abin da ya damu ƙungiyar jama'atu Nasrul Islam har ta kai kuka zuwa ga hukumar yaɗa bayanai na ƙasa, wato NBC. So da haka retry button da za su rinka yin tafsirai ana sawa a gidajen talabijin da gidajen rediyo, tare da cewa wannan kwamitin yana aiki ko baya yi, amma dai ba mu ga tasirin aikin shi ba. Domin dai hayaniyar da take faruwa cikin watan azumi har yanzu ba wadda ta rabu. kula dariqa daga nan rikicin addini ya barke yafi ainihin muhimmanci a tantance wane ne zai je gidan radio yayin magana, wane ne zai je hukumar ainihin wato tashar talabijin yayin magana, wane ne ke rubuce-rubuce dangane da addinin musulunci a shafuka na internet da kuma shafukan jaridu da mujalli, waɗanne malamai ne suka tace shi suka tantance suka tabbatar yana da ƙwarewa da gogewa a wannan fagen. Fadan koyi mu da a mutunta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jama'a mun fahimta? Amma in har aka ce al'amari ya zama a kungiyance ne kawai, za a kafa committee ko a kungiyance ne ki 30, kungiya kaza ma a bata minti 30, kungiya kaza a ce ta kawo malami, kungiya kaza a ce ta kawo malami, ana so a ainihin hada committee. Ba haka bane, ta iya yiwuwa za a kafa wani committee na masana akan wata harka ta kimiya da fasaha, sai zama jami'a kaza ba ta da professor wanda ya cancanta ya wakilce ta, sai kaga babu sunanta a cikin wannan committee din. Amma mu a kasashen mun aka tashi kafa committee dangane da addinin musulunci, committee ne na harkar ilimi, amma sai a ce kungiya kaza ta kawo wakili, tariqa kaza ta kawo wakili, meyiwa ita kungiyar ba ta da wanda ya cancanta ya shiga wannan wakilcin, meyiwa ita tariqar kaza ba ta da wanda ya cancanta ya wannan wakilcin. Unfortunately ba za ta yi wa kanta adalci ba, ko kuma shi wanda za ta assigning ta ce ya je ya wakilce ta ba zai wa kansa adalci ba. Ya ce kun tura ni in je in shiga cikin committee malaman tafsiri, ni kaina ban iya tafsiri ba, ina zan iya tantance waɗanda za su yi tafsiri? Amma sai ku ga an ɗauki mutum an saka shi saboda me? Wai kawai an ɗauka wai wakilcin kungiyar shi yake? A'a, idan da an zo harkar siyasar gudanar da addini ne sai a ce kowace kungiya ta kawo wakili. Amma this is an academic committee, wannan committee ne na harkar ilimi, committee na harkar ilimi. Idan ba ku da wanda ya cancanta ya tafi a madadinku, ba zai yiwu kawai ku je ku tura wani ya je ya tashir baguwa ba. Kuma duk abin da ya kawo haka saboda kwamitocin ba a gudanar da su ne a bisa tsari na ilimi. Idan yanzu za a kafa committee jama'a na malaman tafsiri waɗanda za su tace su tantance, a ce kowane malami ya je yayi bincike ya rubuto jawaban da zai gabatar da Larabci, ya zo ya miƙe ya gabatarwa da malamai waɗannan jawabai kaf, in ya gama malamai ƴan uwan shi su yi mai tambaya, sannan ya gabatar da takaddar a aje ta a tarihi, ita ce takaddar da ya taɓa gabatarwa. Wata kungiyar an ce ta kawo, ba za ta kawo ba. In ma ta yi gangancin kawo ka, kai in aka tura ka, za ka ci dare ka rasa ya za ka yi ka je ka gabatar da takarda? Me za ka je ka gabatar? Wannan yana daga cikin abin da ya taimaka mana samun rudani a ƙasashenmu. ƴan boko suna nan sun fi ƴan arabiya yawa a Najeriya. Me yawa wannan magana za ta baka mamaki. Shine inda za a bi a tantance masu digirin boko a Najeriya da masu digirin arabiya da addinin musulunci, waɗanne suka fi yawa? ƴan boko. To kaga kwa da ana sa rai a samu rudani a fannin ƴan boko da suka fi yawa kenan. To amma me yasa rudani ba shi da yawa a cikin ƴan boko irin rudanin da yake cikin ƴan arabiya? Sai dan ƴan boko shine ni yanzu na san na karanta kaza, sai aka kafa committee akan abin da ba shine na karanta ba. Ba za a ce za a zo za a gudanar da wani committee na bincike akan wannan abin da ban yi karatu akai ba. Jama'ar anguwan mu su tura ni in yi gangance in tafi. Dan haka za ka ga ko magana aka zo ane a tsakanin ƴan boko akan wani abu wanda ya shafi kaza, a wurin akwai wani masani, sai ka ji shikenan sai a ce to shikenan wane eh, ku ne ke da ido akan kaza, menene hakikanin gaskiyar kaza ne? Shikenan kawai, da ya gama jawabi shikenan. Me zai biyo baya? Sai sauran sai su sallama, wanda yake da tambaya ko wani ta'aliki sai yayi. Amma yanzu sai mutum ya je karatu a harshen Larabci, as an Arabic language, al-lughah al-arabiyya, ko je yayi karatu akan me? Akan ainihin ad-dirasa al-islamiyya, Islamic studies. sai a zo ana magana akan wata mas'ala da ta shafi alƙalanci, sai ka ji ya sa baki yayi dumu-dumu, nan taba shi ya to ai shi ma yayi karatu, wannan shi yake ja mana rikici. Shi sa shekaru uku da suka wuce, sai ga irin abin da su ƴan Arabiya suke yi damal-damal a cikin Arabiyarsu za su yi a cikin harka da ta shafi kimiyya da fasaha, don haka gaba ɗaya sai suka rikita matsala kuma suka kasa fita daga cikin rikicin. Shi ne labari ne fa aka zo musu da shi na wata na'ura, cikinsu ba wanda ya santa, ba wanda ya ganta, ba wanda ya sanya take aiki balle ya san yadda zai sarrafa ta, amma kawai sai suna ƙoƙarin haramta amfani da ita. Na'urar ita ce, na'ura ce aka yi ta wadda ike za ta taimaka ta hasaso ina ne rana za ta fito, wato ta ina za ta fito a gabas din, sannan kuma in za ta faɗi ta ina ake sa ran ta faɗi. Sakamakon haka in aka tashi neman ganin wata, sai a ga a nemi wata a daidai inda rana ta faɗi, saboda Allah ce waye washamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, wata yana biye da rana ne, to inda rana ta faɗi jama'a, to annan wurin ake laliban wata, to ita kuma rana tun daga ɓullowarta tana ɓullowa ne ɗayan kusuroyi guda uku, ko dai ta ɓullo kai tsaye a tsakiyar da yanzu muke kira gabas, ko kuma ta ɓullo tana mai karkacewa tana mai bada rinjaye ta ɓangaren dama, ko kuma ta ɓullo tana mai karkacewa da bayar da rinjaye ta ɓangaren ainihin hagu. To haka in ta tashi faɗuwa ma haka, ko dai ta faɗi kai tsaye a yamma, ko kuma ta faɗi ainihin yamma ta ɓangaren dama, ko ta faɗi yamma ta ɓangaren hagu. Malaman kimiyya da fasaha na wannan zamani sai suka yi wata na'ura wadda ita na'urar za ta fara kallon rana ne tun kafin rana ta fito, sai ta iya gano cewa ainihin wato digiri kaza na ɓangaren gabas shi ne rana ta ɓullo, don haka za ta yi ta bin rana sadda rana take tafiya, za ta yi ta bin ta har sai su faɗi tare, sai ya zama sai ta gano haƙiƙanin ga inda rana ta faɗi. To wannan na'urar an yo ta ne, su malaman kimiyya da fasaha sun yi ta ne don wasu bincike nasu na sararin samaniya. Masana musulmi waɗanda kuma Allah ya musu baiwa a ɓangaren kimiyya da fasaha sai suka ga to ai wannan na'urar mu kuma za ta iya mana wani amfani na iya gano ina ne rana ta faɗi, to nan ne ake neman wata. Da haka sai aka yi taro, da aka yi taro sai duk inda kwamitoci suke na ganin wata a duniya sai aka aika musu, don haka su yi kokarin samun wannan na'urar. Kuma na'urar nan ba karka ɗauka wata tsada ne da ita, ba ta wuce naira 1,000 rak, na'ura ce 'yar ƙarama kamar digital camera wadda kake gani kake soka akan computer, 'yar ƙaramar na'ura ce, ba wata makekiyar na'ura ce ta miliyan 100 ba, riyal 25 kawai ake sai da ita, gata nan a shaguna a Jidda, riyal 25 shine matsayin naira 1,000. Saboda haka da aka kawo labari wato wancan International Committee on Moon Sighting, wato wancan babban committee na ƙasa da ƙasa game da harkar ganin wata na duniya, sai ya aikowa da ƙungiyar Jama'atu Nasrul Islam cewa to su yi nazari dangane da wannan na'ura da kuma su ga yaya za su yi amfani da ita. Madadin da sai su kawo uzuri, wannan na'urar muna buƙata a zo a yi mana workshop a kanta, a zo a gabatar mana da bayani a kanta, a zo da ita yaya take, yaya take, yaya take. Kawai da aka kawo labarin a takarda shi ne na ce muku sai suka yi ƙoƙarin irin yadda suke yi a cikin harkarsu ta 'yan Arabiya. Ita ce kawai a kawo abu baka san shi ba, ka ce baka san shi ba, amma sai ka ce ba daidai ba ne, kai akwai ganganci a nan jama'a. A ce maka ka san miyar taushe sai ka ce a'a, to tana da zaki sai ka ce ba ta da zaki, baka san ta ba fa amma ba ta da zaki. saboda haka kawai wannan yace a wannan na'ura bai halatta aiki da ita ba, wannan ma yace eh to wannan ai rudani za ta kawo, wannan yace a ba wannan ma kircin Yahudawa ne. Sai na daga hannu sai nace musu gaskiyar lamari jama'a, wannan na'uran ne na santa, kuma ga yadda na'uran nan take, ga yadda take, to shi shugaban committee da yake ya sani. Sai yace matso kai bayani, in ne bayani kuma sai suka ce to ai su gaskiya ba san haka take ba, mahallin shahid kenan ba su san haka take ba, amma a dazu har za su hukunta cewa makircin Yahudawa ce, ai bata halatta ba, ai wannan rudani za ta kawo. Yan Arabiya ku tashi ku shiga cikin taitayin ku, ba haka yan Arabiya suke ba, ba haka suke ba. Wannan lalaci ne kawai ya samu yan Arabiya, ko in ce wasu a Najeriya, amma ba haka ne yan Arabiya suke ba. A zo da abu abin da ba su sani ba, kuma su hukunta cewa ba daidai ba ne, wani irin ganganci ne wannan? GSM wannan da ake amfani da ita jama'a, nan da 'yan watanni ko 'yan shekaru za ka ga rike ta ya zama ƙauyanci, kamar yadda yanzu ka rike salula ko ka rike ainihin wato abin nan wata gwangwami mai waya, eh ya zama mai, ya zama ƙauyanci. To nan gaba ba da jimawa ba, GSM din ita kanta za ta zama ƙauyanci, rike ta nan gaba kawai zai zama wata 'yan na'ura ce kawai za ka makala a cikin jikinka, sadda duk ka so magana kawai akwai yadda za ka yi programming ɗinta, ka yi gyaran murya ko ka ɗan yi wani tari ko ɗan wani abu, kawai sai ka ci gaba da magana da wanda kake so ka yi magana in ya bugo maka waya. Ba kuma irin wannan ɗan bluetooth na kunna ba, shi ma ƙauyanci ne, an wuce shi. Karka ce ƙarya ne, karka ce ba zai yiwu ba. A lokutan baya da muke cewa za a yi wata na'ura, wannan na'ura za ta ɗauke game da duk wani abu da kake yawo da shi ruguntsin, za a samu waya a ciki, za a samu calculator, agogo na ciki, camera na ciki, za a samu TV, za a samu radio, za a samu jarida, za a samu komai a ciki. Sai wani ce a na'ura kwaya ɗaya, kai haba da Allah, wannan mafarki ne. Yanzu GSM duk tana ɗauke da waɗannan abubuwan gaba ɗaya. In kana da GSM baka buƙata agogo, baka buƙatar calculator, baka buƙatar calendar, baka buƙatar memo, baka buƙatar torch light, baka buƙatar radio, baka buƙatar television, baka buƙatar computer ta internet. Wannan GSM ta isar maka komai kake so kai. Da ita wannan GSM a ɗakin ka za ku iya taro na ƙasa da ƙasa, wasu suna wata duniyar kaf, kai kuma kana nan inda kake, kana ji kana gani. To wasu abubuwa ne waɗanda bai kamata kawai dan abu ya kece saninka sai ka ce ba zai yiwu ba. Jama'a mun fahimci wannan da kyau, mu dawo kan magana nan tamu da muke ta Abdullahi dan Abbasin, wadda tsoratarwa ce kuma tsawatarwa ce dangane da ka ainihin wato rinka sauraren duk wani wanda zai zo yana cewa manzon Allah ya ce ba tare da shi an san kwarewar shi da nagartar shi, ba tare da an san amincin shi ba, ba kuma tare da an san nagartar abubuwan da yake kawowa ba. Qala haddathana Dawud ibn Amr al-Dhabbi haddathana Nafi' ibn Umar an ibn Abi Mulaika qala katabtu ila ibn Abbas as'aluhu an yaktuba li kitaban wa yukhfi anni. Na rubuta takarda zuwa ga malamina Abdullahi dan Abbas, in ji ainihin Ibn Abi Mulaika, ina roƙon shi cewa ya rubuto min waɗansu hadisai ko waɗansu wasiyoyi ko nasihohi, wa yukhfi anni, amma ya ainihin wato ɓoye labarin wannan wasiƙa tawa ko kuma wasiƙar tashi da zai aiko, ko kuma ya ɓoye min wasu abubuwa waɗanda ya san za su rikita ni, ya rubuta min abubuwan da kawai za su amfanar da ni. Faqala, sai Ibn Abbas ya ce waladun nasihun, kaji ɗa nagari wanda yake yin nasiha. Ma'ana ita nasiha dama da wanda ake wa da wanda yake yi duk zaka iya ce musu ainihin masu nasiha, kamar da Allah yake cewa idza nasahu lillahi wa lirasuli. Mecece nasiha ga Allah? Kaji magana Allah. Mecece nasiha ga manzon Allah? Kaji maganar shi, kai mishi biyayya sallallahu alaihi wasallam. Mecece nasiha ga littafin Allah? Ka yadda da shi, kai aiki da shi, kai hukunci da shi. Duk wannan na daga cikin nasiha, amma kaga sai a ce kayi wa Allah nasiha. To yadda ake nufin nasiha a Larabci tana karuwar ma'ana, tana da karin ma'ana fiye da yadda ake nufi da Hausa. Domin a Hausa in ka ce ka yi wa wani nasiha, wato kai ka je ka faɗa mai kenan. Ina fata an gane. To amma kaga Ibnu Abbasin anan sai ya ce ka ji ɗa na gari, ka ji mutumin kirki wanda ainihin yake neman nasiha, ko kuma wanda yake bidan nasiha. Ana akhtaru lahu al-umura, yace lallai zan zaben mishi al'amura ikhtiyaran, waɗanda suka dace da a zaben mishi. Wa ukfi anhu, sannan kuma zan boye mishi wasu abubuwa waɗanda ba su da amfani gare shi. Fada'a bi qada'i Ali, sai Ibnu Abbasin yasa aka kawo wata takarda wadda ke dauke da hukuncen Sayyidina Ali. Faja'ala yaktubu minhu ashiya, sai ya rinka kwafe wasu abubuwa daga cikin hukuncen Aliyu. Wa yamurru bihi shay'u, sai ainihin wannan abu yazo ya wuce. Fa yaqulu, sai ya ce wallahi ma qaba bi hadha Ali, wallahi Aliyu bai yi hukunci da wannan ba. Wato wannan bawan Allah Ibnu Abi Mulaika ya rubuto takarda ne algafata malam, rubuto min hukunce da nasihohi waɗanda za su amfanar da ni. Sai Ibnu Abbasin ya ce a kawo wata takarda wadda ke ɗauke da hukunce, fatawoyi, wa'azozi da nasihohi da hadisai da Aliyu ya ruwaito. To da Ibnu Abbasin ya zo, tunda ya ce kunga zai zazzaɓo mishi ko, to yana zaɓowa ɗin, sai a ga ya wuce kaza, sai a ga ya tsallake kaza, sai a ga ya tsallake kaza, sai ya ce na rantse da Allah Aliyu bai taɓa yin hukunci da wannan abun ba, illa an yakuna balla, sai dai inda ya ɓata ne. To tunda ku Aliyu bai ɓata ba, to wallahi ba shi wannan hukuncin ba, ƙarya aka yi mai. Ina fata kun fahimci maganar. Wa haddathani Amr bin Naqid, haddathana Sufyan bin Uyayna an ibn an Shihab ibn Abbas bi kitabin fihi qada'u Ali radiyallahu anhu, an kawo wa Abdullah dan Abbas wata takadda ko wani littafi wanda ke dauke da hukuncen Ali. Samahahu, sai ya share duk abin da ke cikin wannan littafi ko takadda, illa qadara, sai dan haka. Wa ashara Sufyan bin Uyayna bi zira'ihi, sai Sufyan dan Uyayna wanda ya ruwaito wannan hadisi, sai ya nuni da zira'ihi. Ma'ana doguwar takadda ce aka kawo ta, duk fatoyin Aliyu ne a ciki. Shine sai shi ne ba da labari Fawus, yace Ibnu Abbasin bisai gaggoje, sai dan gaggoje yace illa qadara, take ce illa qadaran, illa qadara, sai dan haka. Shine sai shi ne riwayar hadisi, sai ya kwatanta yace sai kamar kamo guda haka, wato kamar tsawon zira'i, kamar kace inci 20 ko 18. Sauran takaddun fa din ya share, sai yace duk wannan Aliyu bai hukunci da su ba, dan in ko har Aliyu yayi wannan hukuncin to ya bata, Aliyu ko ba bata ce bane, dan haka ƙarya aka yi mishi. Qala haddathana Husayn ibn Ali ibn al-Hilwani, haddathana Yahya ibn Adam, haddathana ibn Idris عن الأعمش عن أبي إسحاق قال لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي كذبوا ومن أبو إسحاق الصبيعي يكتوى يعين بسكة إلتروا ومن أبو إبوان بسكة إلتروا باين سيدنا علي وفي سيدنا علي يعرفا ماذا تتمتمي إلي إلي ماذا تتمتمي شيني مطلولي دا مبيا دا وقم دا أشتا علي طالبان شيني مبيا شيني wasu sai suka yanke, sai suka ce ya kafirta, sai suka ce kuma jinin shi ya halatta wajibi a kashe shi, don haka ya faɗi kaza, sai je su ce ƙarya ike yi, sai su ƙara mishi su sauya su zuba kaza, kuma su ce daga gare shi ne suka yi ta ƙarairayi. To har dai suka kai cikinsu ne aka samu wani jinduki ya kashe shi, la'anatullahi alaihi. Bayan kashe Sayyidina Ali, sai kuma suka yi ta ƙirƙiro abubuwa suna ta ƙara danganta wa Sayyidina Ali. A lokacin sai kuma sai suka zama nau'i biyu, waɗancan maƙiyan shi ne suke ƙirƙiro abubuwa suna danganta mai don su fata shi, waɗannan kuma masoyan shi ne icewarsu, su kuma suke ƙirƙiro abubuwa don su kare shi. To sai aka samu ƙungiyoyi guda biyu. Khawarij su ne na farko waɗanda suka yi mai tawaye, asali suna cikin shi ne. Za mu yi akwai karatu na musamman da za mu yi mu ji cikakken bayani a kansu insha Allah ta'ala.
a lokacin da ainihin wato yake da rai suka yi ta wannan fitintuni da kokarin likita mishi al'amari su din ne kuma bayan sun kashe shi sai kuma suka dawo suka ci gaba da danganta wasu abubuwa na ƙarerayi gare shi waɗanda waɗannan abubuwan fata ne shi ne Abdullahi ɗan Abbasin ya ce ba yadda za a ce Aliyu ya yi wannan hukuncin sai inda ya ɓata Aliyu ko bai ɓata ba to dama maƙasudinsu su sai suke su lalata Aliyu abin da bai faɗa ba wanda an san fata ne su ce daga gare shi ne don in ka gani ka ce Aliyu ɓatacce ne yanzu sai ka gaskata ya ƙashi da suke kenan ko kun fahimta to sai kuma waɗannan su kuma masoya ne waɗannan masoya su kuma su ne mabiyan Aliyu to su kuma sai suka zaƙe suka wuce wuri wajen soyayya don haka sai suka rinka ƙirƙiro ƙarya su kuma suna dangantawa ga Annabi da Aliyu da ɗan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam suna ganin haka ne zai kare Aliyu daga waccan ƙarya da waccan sharri da waccan ƙazib waɗannan kuma su ake kira ar-rafida ko ar-rawafid waɗanda a ƙasashen nan muka fi kiran su da ƴan shi'a sai dai taiko hakika a jumillance ana iya kiran su ƴan shi'a amma waɗannan asali ba su ne ƴan shi'a ba to ana nan kuma sai wasu fitinanni su kuma sai suka bayyana sai suka ce za su faɗa da ƴan shi'a su kuma jahilai ne sai zama faɗan ba na ilimi ba ne sai suka ɗauki faɗan na hauka ne duk abin da ƴan shi'a suka faɗa su kuma sai su ƙirƙiro wani abu aka san shi su ma sai su danganta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangantawa ta ƙarya sai aka wayi gari yanzu ƙungiyoyi guda uku a kan Sayyidina Ali waɗannan khawarij suna kafirta shi suna halatta jinin shi suna yaƙar shi suna mai ƙarya don su lalata shi su ɓata mai suna defamation of character character assassination waɗannan kuma su kuma suna wa Aliyu ƙarya wai don su kare shi su ɗaga martabar shi su nuna cewa abin da waɗancan suke yi to ƙarya ne ba daidai ba ne amma su ma ɗin kuma ƙarya suke su kare Aliyu bayyanin waɗannan na biyu sai ta haifar da na uku su kuma waɗanda sai suka kafa ƙiyayya baka tsakaninsu da Aliyu ba tare da Aliyu ya yi musu wani abu ba sai don suna jin haushin waɗannan rafilawa ɗan shi'a sai suka rinka ƙirƙirar hadisan ƙarya su kuma suna kare da waɗannan su kuma waɗannan su ake kiransu nawasib ko nasiba sai aka wayi gari waɗannan la'anannu guda uku da khawarij da rawafin da nawasib gaba ɗaya sun haddasar da ruɗani game da Sayyidina Ali don haka cikin sahabbai kaf ba a taɓa samun wanda ya taɓa shiga fitina irin ta Sayyidina Ali kuma Allah ya ƙetare da shi ya shiga fitina irin fitina amma Allah maɗaukakin sarki ya tsoratar da shi Allahu akbar radiyallahu ta'ala anka ya abul hasanaini Allah ya ƙara wa Aliyu yarda yakan tashi tsakar dare in fitina ta fitina yayi sallah ya karanta qur'ani sai ce ya duniya burri zai duniya ke ruduwan ba dai ni ba duk hayaniya ina nan yadda nake sai wanda Allah ya yi kwakwalwa ta musamman sai kuma wanda Allah ya nufa da alheri yake iya fita daga irin waɗannan fitintunu waɗannan mabiyanka ne sun ce ka zama kafiri jininka ya halatta waɗannan mabiyanka ne su kuma sun ce kai Allah ne wasu sun ce kai ka cancanta ka zama manzon Allah wasu sun ce kai ka fi wanda manzon Allah ya ce kafi ya fi ka ko kun fahimta jama'a haka al'amari ya kasance wa Aliyu idan kana son ganin gamsassun bayanai dangane da waɗannan maganganun je ka karanta littafin Siru Alamin Nubala tarihin shi kanshi Sayyidina Ali da tarihin Usman da tarihin Muawiya da tarihin Al-Husayn da tarihin Yazid tarihin waɗannan mutane da ka ji na lissafa maka guda shida ko bakwai idan ka karanta a nan ne za ka fahimci haƙiƙan yadda rigingimin suka yi ta faruwa a wannan lokaci amma Allah cikin iyawar shi ya ƙetare da Sayyidina Ali daga dukkan waɗannan to amma abin da nan shi Abu Ishaq as-Sabi'i yake cewa lamma ahdathu tilka al-ashya'a ba'da Ali radiyallahu anhu yayin da suka kirkiro waɗannan abubuwa bayan Sayyidina Ali suka yi ta ɓata mishi suna, suka yi ta danganta mishi su, qala rajulun min ashabi Ali, sai wani mutum cikin almajiran Aliyu, almajirai na gaskiya, sai ya ce qatalahumullah, Allah ya tsine wa mutanen nan albarka, ayya ilmin afsadu, wani irin ilimi kenan suka ɓata. Ali ya bar ilimi, ilimi tafacce, sun je bi sun gurɓata ilimi, sun lalata, sun ruɗa abu, sun kawo hayaniya. Qatalahumullah, ka ga ya la'ance su, ya tsine musu albarka. A nan waɗannan tsinuwa za ta kai zuwa ga kan Khawarij da kan Rawafid, har ta tafi zuwa ga kan ainihin nawasu, domin sai suka yi ta kawo ruɗani. Allah bar su cikin sarki ya kiyaye. Qala haddathana Ali ibn Khasram akhbarana Abu Bakr ya'ni ibn Ayyash qala sami'tu al-Mughira yaqulu lam yakun yasbiqu ala Ali radiyallahu anhu fil hadith anhu illa min ashab Abdullah ibn Mas'ud. Ainihi wato wannan malami cikin sahabbai mai suna Mughira dan Shu'ba, Allah ya kara masa yarda, ita baki daya a cikin almajiran Abdullah ibn Mas'ud, babu waɗanda ainihin wato kake iya samun suna faɗin gaskiyar abinda suke ruwaitowa daga ainihin wato daga cikin ainihin almajirai a wannan zamani, babu waɗanda za ka samu ainihin suna faɗin gaskiya suna danganta ga Sayyidina Ali sai almajiran Abdullah ibn Mas'ud, ko kuma ka ɗauki wannan minta zama tabi'iyya, sai wasu daga cikin almajiran Abdullah ibn Mas'ud. Wato a wannan zamani jama'a, kusan duk wanda za ka samu ya ce Aliyu ya ce, sai ka same shi ƙarya ike wa Aliyu. Waɗanda ake samu suke faɗin gaskiya daga cikin sauran almajiran malaman sahabbai, in sun rawaito daga Aliyu, sai dai daga cikin ainihin almajiran sahabi Abdullahi dan ainihin Mas'udin, kamar su ainihin wato Alqama da makamantansu kenan. Allah Maɗaukakin Sarki ya taimaka. A wannan munasabar jama'a, za ku ji mun yi karatu saɓanin yadda ainihin muka saba yi, ma'ana galibi kowane hadisi ko asari idan muka karanta shi sai mu bi shi ɗaya bayan ɗaya, mu ainihin wato fassara shi, mu yi sharhin shi, idan za mu bi wani littafi na sharhi mu bi mu karanta. A yau ka ga na gama karance maganganun kaf har zuwa ƙarshen babu, sannan muke so insha Allah ta'ala bayan na ɗan gama wannan ta'aliki da zan yi a yanzu, sai in zo in dubi wani na waɗannan ainihin asarai da hadisai, in ɗan tattauna kaɗan daga abubuwan da malamai suka faɗi. Idan ka saurari farko-farkon karatun nan da kyau, na ce yau 8 ga watan Al-Muharram, wato a wurin Bahaushe yau ita ce jajibarin Ashura kenan, jajibarin tasu'a. Ita kuma tasu'a ita ce jajibarin Ashura. Wato inda Hausa ya ce jajibari, yana nufin a samu wata rana ta musamman, to yinin da ke kafin wannan rana ta musamman shi ake kira jajibari. Ranar Arafa 9 ga wata ce, to 8 ga wata ita ce yau mutarriya ga wanda yake aikin hajji, to ita sai ka kira ta jajibarin Arafa. Idan aka ce gobe sallah 10 ga wata, to yau 9 ga wata ita ake kira jajibarin sallah. Jama'a yau 8 ga wata, gobe 9 ga wata insha Allah ta'ala, hadisai ingantattu sun tabbata daga siyayyen halitta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, waɗanda ke kaɗaitowa game da yin azumi a gobe da jibi. Don haka kowane musulmi ya yi daidai ya tashi da azumi gobe a matsayin azumin nafila, haka jibi ya tashi da azumin nafila da niyyar azumin tasu'a da ashura, waɗanda manzon tsura sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya shar'anta. Wannan azumi daidai ne, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tashi dama ya ga ana yin azumin ashura, kuma shi ma ya rinƙa yin azumin ashura, amma lokacin da ya iso Madina sai ya ga ainihin Yahudawa ma suna yi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya azumci wannan wata kamar yadda wannan rana kamar yadda dama ya saba azumtarta, amma saboda ya saba wa Yahudawa sai ya ce insha Allah ta'ala, in Allah ya kai mu baɗi sai mun fara yin 9 ga wata sannan sai mu yi 10 ga wata. Amma Allah cikin iyawar shi bai kai Annabi da rai zuwa wannan shekara ba. To amma da fadin cewa in Allah ya kai mu da izabi da kuma fanaloli da ya fadi na waɗannan ranaku sai suka shar'anta yin azumi din a matsayin mustahabi. Wannan ita ce magana da take daidai. Wannan azumi yana da falala kwarai da gaske ga duk wanda ya samu sararin yayi su guda biyu sai yayi. Da wanda bai samu sararin yayi su gaba daya ba to sai yayi azumin jibi litinin wadda ita ce za ta zama 10 ga wata, wato ita ce asalin Ashura ke ta fi falala fiye da tasuwa. Wannan shi ne abin da yake daidai. Wasu sun ce za a iya haɗa azumin kwana uku a yi, shi ne a yi 9 ga wata, a yi 10 ga wata, a yi 11 ga wata. Saboda wani hadisi da aka ruwaito a cikin Sunan Al-Kubra daga al-Imamu al-Bayhaqi ta hanyar Abdullahi dan Abbasin cewa a ainihin wato azumci kwanaki uku ɗin. Saboda wannan hadisi da isi ne bai halatta aiki da shi ba. Abin da ya inganta shi ne azumin tasu'a da ashura. Idan ba za ka sami damar yin biyun gaba ɗaya ba to sai ka yi na ƙarshen shi ne ashura. Mata za su yi, maza za su yi, yara za su yi, domin sahabbai sun ce sukan koya wa ‘ya’yansu yin wannan azumi. Allah ya ƙara musu yarda. Wannan shi ne gaskiyar lamari. Azumin ba farilla ba ne, azumin nafila ne, mustahabbi ne, kuma a raya shi. A raya shi kuma a bisa surar da kaji, maza da mata, yara da manya. Dalilin kuma raya wannan ranaku ko waɗannan ranaku da wannan azumi su ne waɗannan hadisai da aka samu Annabi ya faɗe su tun a zamanin shi sallallahu alaihi wa sallam. Sai dai kai ce a cikin tarihi na rigingimu da suka faru daga baya an samu ɗauki ba daɗi sun ta biyo baya wanda yake yaƙe-yaƙe har suka kai ga wannan rana ta Ashura ta daidai da ita ce ranar da wasu zindiƙai suka yanka jika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, shi ne Al-Husayn. Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda. Su kuma Allah maɗaukakin sarki ya la'ance su. Wannan kisa da aka yi wa Husaini ba dalili ne akan cewa a ɗauke wannan azumi a wannan rana ya faɗi ba, saboda ainihin baƙin cikin wannan rana a duna yin wannan azumi ba dalili ba ne. Kamar yadda yake saɓanin yadda ‘yan Shi'a ke faɗin cewa hai azumin Ahlu Sunna ne suka ƙirƙiro shi saboda nuna farin ciki da murnar kisan Sayyidina Ali. Qatalakumullahu amma tu'fakuna. A duniya akwai waɗanda suke son Husaini irin mu? Babu. Yaushe ne Ahlu Sunna zai farin ciki da kisan jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Kisan da ya sanya manzon Allah ƙwalla da hawaye da kuka da sharɗine. Aka ga Annabi na kuka yana sharab-sharab da hawaye. Kuwa sai ya ce yanzu mala’ika Jibril ya ɗibo ƙasa ya kawo min ya ce gata nan za a kwantar da jika na Husaini a yanka shi. Abin da ya sanya manzon Allah kuka shi ne za ku ce muna farin ciki da shi? La’anatullahi alaikum min afsakina. Sahabi Abdullahi ɗan Umar Allah ya ƙara mishi yarda tambaya mutanen Iraki suka yi mishi game da ina hukuncin jinin sauro in ya ɗiga a rigata ya halatta in yi sallah da wannan riga? Sai ce tun da ku mutanen Iraki kun kashe kun zubda jinin jikan manzon Allah bai dame ku ba, ku zo kuna tambaya ta wani jinin sauro ku tashi ku bani guri. Babu wani sahabi wanda ya sa hannu a kisan jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu wani sahabi wanda ya murna da haka. Babu wani sahabi wanda ya izgilanci a haka. Kuma ba sahabbai ne suka kashe shi ba. Na ɗaya kenan. Na biyu, waɗanda suka kashe Husaini su ne waɗannan mutanen da ke maƙalƙala a tare da ubansa Ali. Suka ci amanar Aliyu daga baya jin cewa gwamnati ta zo hannun Yazid. Kowa ya san yadda 'yan siyasa suke, musamman wanda yake rayuwa a zamanin nan. Idan suka ji wani ya taho ya taho ya taho zai ci zaɓe sai su fara buga waya su nemi shi murna. idan suka ji kuma ta jiwe sai su marmaza sai su tare a kofar gidan wanda aka yi sanarwa. Haka suke lokacin Sayyidina Ali suna tare da shi, suna tsine wa Muawiya, suna la'antar Muawiya da sunan cewa su suna kaunar Ali, suna kaunar Ahlul Bayt. A lokacin da Sayyidina Ali ya rasu, sai ya dawo hannun ɗanshi Al-Hasan, suka je suka taru a gindin shi, suna jin cewa an yi sulhu tsakanin Al-Hasan da Muawiya, ya bar gwamnati ga Muawiya, sai kuma suka yi kokarin su tafi su makalkale wa Muawiya, to amma Muawiya ya riga ya san makircin su. Haka sai suka yi zaman su a Iraki, suna jin cewa gwamnati ta faɗo hannun ɗan shi Yazid, sai suka marmaza suka rubuta takarda ga Yazid cewa to su ne wakilan shi yanzu a wannan ƙasa ta Iraki, kuma duk wanda ya tawaye za su yi magani shi. Su ɗin ne suka je suka yanka Sayyidina Husayn, almajiran Ali ne, mabiya Ali ne. Wannan magana ku karanta ta cikin littafin Tarihu Tabari na al-Imamu Abu Ja'far At-Tabari, da kuma littafin Al-Bidayatu wan Nihaya ta al-Imamu Al-Hafiz Ibn Kathir Ad-Dimashqi, da littafin Sura Alamin Nubala wallafar Al-Hafiz Abu Abdullah Az-Zahabi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mu. Akwai jerin jiyar kasusuwa guda goma da ne na sa musu tasowa da Ashura, yau kusan shekara bakwai ko tara da suka gabata. Ka je ka saurari waɗannan kasusuwa, duk na tantance waɗannan matsaloli. Saboda haka gaskiyar lamari, Ahlus Sunna ko kaɗan ba su da hannu, sahabbai ko misalin zarratin ba su da hannu, ba wani Ahlus Sunna da ke murna dangane da kisan Sayyidina Husayn. A ƙarƙashin haka, sahabbai da Ahlus Sunna da suka biyo bayansu ba su ne suka ƙirƙiri hadisan ƙarya na cewa a yi azumin tasowa da Ashura saboda a nuna murnar ranar ko kewayowar ranar da aka kashe jikan manzon Allah ba. Wannan magana ta munana, wannan sharri ya yi ƙamari a danganta shi ga sahabbai ko ga Ahlus Sunna. Su hadisan da ke cewa a yi azumin tasowa da Ashura suna nan tun kafin a kashe Husayni, don haka kisan Husayni ba zai canza aiki da su ba. Wato wata tashin tashina ba fa za ta sa da wata hanjarinta a watsar da wani abu wanda yake tabbatacce ne a musulunci da yake ne. Amma akwai nawafi waɗanda mun kawo taƙaitaccen tarihinsu, su kuma irin yadda suke ƙyamar Aliyu da Fatima da Ahlul Bayt, su ne suka koma suna ƙirƙirar waɗansu hadisai sakamakon shugantaku da ɗan shi'a suke yi na zanga-zanga da kaɗe-kaɗe da zubar da jininsu da duk wasu abubuwa da suke yi a wannan rana ta Ashura. Su kuma waɗancan nawasu, tunda su sun kafa kansu a matsayin maƙiya Aliyu da Ahlul Bayt, sai suka ce to lallai ne, tunda ɗan shi'a na nuna baƙin ciki da damuwa a wannan rana da jimami, to su kuma su ƙirƙiri wasu abubuwa na farin ciki. Don haka su suka ƙirƙiri wasu al'amura na falalar wanka, shafa mai, shafa tozali, yanke ƙumba, falalar yin aski da kitso, da falalar cika ciki, da falalar yalwata wa iyalai a wannan rana ta tasowa da Ashura. Sun suka ƙirƙiri ba da kuɗin shara, sun suka ƙirƙiri rawar takutaha, sadaka takutaha, takutaha daga wannan sai ta baɗi. Wannan larabci ne suka gurɓata shi, ma'ana takuntaha za, takuntaha za, ma'ana takunta, takawa, ana rawar, ana ɗaga ƙafa, ana saukewa, ana ɗaga ƙafa, ana saukewa. Ba ka rayu cikin ƴan al'ada ba, mu da aka je mu tsakiya ƴan al'ada mun gani mun tsaya mu ma, domin mu ma mun ɗana tun da sun haife mu. Rawa ce ake ana ɗaga ƙafa sai ta yi sama, sai a sauke ta a hankali, ana cewa takuntaha za, takuntaha za, takutaha. Shi ne sai Bahaushe rashin iya larabci da ƙarshe sai aka daina cewa takuntaha za, wato takunta wannan, takunta wannan, daga wannan sai ta baɗi. Su kuma suna cewa takunta ha za, wato wani abu ne kamar almara in ba ka taba ganin abin ba. Subhanallah, ba dan kammara wannan bid'ar ba, sai na tashi na dana muku yanzu. Tunda mu an haife mu tsakiyar ɗan bid'a da ɗan al'ada, yana daga cikin ƙauƙayin da ya sami mu ma a rayuwa. Ina fata an gane. Amma kuma shi yasa kaga muna mutunta sunna, yasa kaga mun fi kowa faɗa da bid'a, saboda sayyidina Umar ya ce la ya'rifu al-islam man la ya'rifu al-jahiliya, yanda duk bai san maguzanci ba ke bai san daraja addinin musulunci ba. Yanzu mu mun san daraja sunna, saboda an haife mu tsakiyar bid'a duburutu da al'ada waɗanda ba su da daraja ta ko kaɗan. Naka ce manzo Allah ya ce al'ada ce ta dame su. To wannan takutaha da ake bashara da ake cewa watan shara ya tsaya shine watan al-muharram, wai saboda farin ciki yake je ka samu gunduman ice zo ka jefar a kofar gidan wanda yake takwaran kakanka ne, shi kuma ya kawo kuɗin shara ya baka. Waɗannan jinbiƙai masu suna mawasi waɗanda ke murnar kisan sayyidina Husaini a wannan rana su ne suka ƙirƙiri waɗannan abubuwan. Don haka ɗan shi'a idan ba ku da kan gado, to ku ji daga bakin waɗanda suke ƴaƴan sunna ne, su ne mu. Abinda al'amarin yake shi ne asalin azumi daidai ne, don haka shi muke yi a halin sunna. ‘Yan bid'a da ‘yan al’ada ‘yan uwanku su ne suke yin takutaha, su ne suke yin shara, su ne suke yin cika-ciki. Limaman bid'a na masallatin juma'a na ‘yan bid'a su ne ke kawo hadisan falalar yalwata wa iyalai a ainihin wato daren Ashura. Suke cewa wai Annabi ya ce wai wanda ya yalwata wa iyalanshi a wannan rana Allah zai yalwata mishi a sauran shekaru. Allah ya tsine wa wanda ya faɗi wannan hadisin ya danganta ga manzon Allah albarka. Ɗaya kenan. Na biyu, dukkanin mutumin da yake wai yalwata wa iyalai a ranar Ashura ta fi falala fiye da yalwata wa iyalai a ranar sallah, wannan jahili ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ranar sallah karama da babba, waɗannan ranakun su ne ya faɗaitar da mu a yalwata wa iyali, a mutunta wa iyali, a yalwata wa maƙwabta. Saboda haka wani saboda gaggawar yalwata wa maƙwabta da iyali kafin Idi ya yanka ragon shi, ya je ji huɗu da manzon Allah ya ce duk wanda ya yanka ragon nan ya kafin sallah Idi ba to ba. Wannan datti domi ke cewa manzon Allah na ga maƙwabta na da kwaɗayin nama da iyalai, na yanka ragona kafin a taya sallah. Sai ce shatuka shatu lahami, naman sallah ne ragonka ba ladan layya. Ya ce to sai dai inna indana juz'an, ina da ɗan wani ainihin amaƙan, ina da ɗan wani ɗan matin biri haka gashi nan bai kai shekara guda ba, amma naman shi ya fi wanda ya shekara guda. Manzon Allah ya ce ka je ka yi, amma bayan kai bai halatta wani ya sake yin layya da dabbar da bata shekara guda ba. Amma me yasa Annabi ya halatta mai shi ya yi? Saboda ya kyautata wa iyalai da maƙwabta da dangi a ranar sallah. Waɗannan ranakun su ne ranakun shagali da biki da kyautatawa da yalwatawa. Shi yasa limaman juma'a da kuke ɗibo hadisan ƙarya a cikin littafin tanqihul qawl ne ko a cikin tanbihul ghafil ne ko cikin durratun nasihina, waɗannan hadisai na ƙarya ne, ku karanta bayani a kansu kaf a cikin littafin as-sunan wal mubtadi'at, da bayanai a kansu balla balla a cikin littafin as-sayful qati' lin nizaa, da bayanai a kansu a cikin littafin al-mawdu'atul kubra ta al-imam ibn al-jawzi, da littafin al-manarul munif na ibn al-qayyim. Dan haka jama'ar musulmi ku ji aikin mu kenan, mu masu nasiha mu gaya muku gaskiyar lamari, azumi din shine mustahabbi a gobe da jibi. Amma duk wani abu da ya karu akan azumi na zanga-zanga ko biki ko sanya baƙaƙen kaya ko ka sa reza ka yanki jikinka, ko kuma irin yadda zindiƙai ɗan shi'a suke a samu duk wani yaro a ci zalunci a muntsine shi a ce kowa sai ya yi kuka, ɗan tsako a soka mishi tsinkewai tun da jinin jikan manzon Allah ya zuba a ranar, sai kowa jinin shi ya zuba. Tun da jikan manzon Allah ya sha wuya a ranar, wai kowa a ranar nan sai ya wahala. Wani irin addini ne wannan? an kashe annabawa kafin da su da ko ba a kashe ba an kashe akwai annabin da aka fito ana zanga-zangar nuna bakin cikin kowai ya rama kisan shi babu shi kanshi mahaifin sayyidina Husaini kashe shi aka yi idan da gaske ne kaunar ahlul baiti ne man aula an yakuna ahlul baiti abuhu waye fi cancanta da zama ahlul baiti aliyu bawo al-husaini ba to an kashe aliyu an kashe husaini kun dauki husaini shi kuke raya nashi aliyu fa kun manta da shi saboda haka wannan ba addini kuma hukumomin Najeriya da suka yi munafinci da kilibibu da sarakunan gargajiya to ku je ku tuna kafar dina da ne na sa mishi munafinci dodo ne munafinci dodo ne za ku ɗanɗana wannan munafinci babu irin yadda ba a yi mishi nasihar su bi tsoron Allah wannan abin sharri ne a ce ranar Ashura ƴaƴan musulmi su cika gari irin Sokoto ko Katsina ko Kano ko Zariya ko makamantan haka suna cire wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai a ce wai ba komai wai ai addini ne abinda mai martaba sarkin zanzibar ta gaya mana kenan yau shekara huɗu ko biyar sai yace to ai an ce mana addini ne a cika ƙasar zanzibar a kwararo ana cewa Allah ya tsine wa Abubakar da Umar da Aisha da Hafsa a ƙasar zanzibar ƙasar da sarki jafo ya karantar da sahihul bukhari a cikinta shekara 200 da suka wuce garin da sarki zanzibar jafo ya karantar da sahihul muslim shekara 200 da suka wuce hadisan waɗannan sahabban wannan abin addini ne sarki zanzibar kwasau bai yi ba malami ne sarki zanzibar jafar ɗan isyaku bai yi ba malami ne to wannan fitina ce to amma yau shekara uku da ta wuce sarki zanzibar ya fito su ma sun fito suka daga-daga da motar shi wai kuma saboda tsiwa da rashin kunyar ɗan shi a wake suka juya wake suka ce ƴan salafiya ne to a lokacin shi ne fassarar kasar ɗina da ne nake ce mishi munafinci dodo ne kuma ya ci ne yin shi sai fa an kai ba Bahaushe ba ne ka rinka zuwa na fassara maka kasusuwa na da Hausa idioms ne wato saƙonni ne a dunƙulalliyar Hausa in ba ka jin Hausa ka je ka samu gangaren Bahaushe samfarerar Bahaushe haihuwar uwa da uba ya fassara maka saƙo ne su waɗanda ne kasusuwan a kansu kaf sun fahimci saƙon tas in kai baka fahimta ba je ka ba da kai yake ba saboda haka zagarwa annabi sallallahu alaihi wa sallama sahabbai a wannan rana ba addini ba ne jama'a haka zagin sahabin annabi a kowane lokaci ba addini ba ne kuma babu yadda za a yi a ƙasa irin zazzau da Sokoto da Katsina a ce wai ga wani addini da ake cika kwararo ana zagin sahabbai wannan addini kuma ya dace da irin addinin da waɗanda suka karɓo tutoci daga shehu su kai wannan zai haifar da musiba a Najeriya ita wannan musibar ganinta suka fara yi a wannan lokacin shekara uku da suka farma sarki suka daga-daga da motar shi da gwargwadon yadda ake barin abin yana ƙara ƙamari da gwargwadon yadda musibar za ta ƙaru domin ba za ka zo ƙasa irin wannan ƙasashen da ake waɗannan zanga-zanga su ne ƙasashen da dama ƙasashen 'yan shi'a ne shi kenan ba matsala amma ƙasa ta ahlus sunna ka zo ka ce za ka cika titi kana zagin sarakunan musulunci kana zagin khalifofin musulunci to a tabbatar da cewa wata rana za a samu wasu matasa su ma za su fito haka ne ko ba haka ba haka ne domin yau idan za a samu ƴaƴan kanawa su taso daga Kano su zo su ce za su cika titunan ƙasar zazzau suna zagin sarakunan ƙasar zazzau da suka gabata ai kuwa ƴaƴan zage-zage da za su ƙyale ba haka ne ko ba haka ba
to in kuwa har a kasar Zazzau za a iya barin samarin kanawa su shigo suna tsine wa sarakunan garin nan namu, a ja baki a yi shiru a ce yo ai al'adar Bakano ne ya zagi bazazzagi ai ba komai, to wata ran ku al'ada za ta zama danya, haka ne ko ba haka ba? Don haka idan dai har addini ne a bar su suna cika titi suna zagi, to mu abin da muke cewa mun bakku da su da irin wannan addinin za ku ci gaba da ganin abin da zai biyo baya, saboda haka ba addini bane. Zagin Abu Sufyan da dan shi Muawiya da jikan shi Yazid ba addini bane, domin babu inda zagi ya taba zama zikiri, babu inda zagi ya taba zama addini. Idan ku kuma masu cewa ana zagin waliyai hankalinku na tashi, ha'ula isadatu awliya illah ala wajhi al-ard, waɗannan sahabban da ake zagi su sun wuce waliyai gaba garin waliyai kadai, shugabanni ne na waliyai. In dai har za a zagi waliyi ka tada jijiyar wuya, to lallai jijiyar wuyar ka ta tashi fas, saboda an zagi Abu Bakr da Umar da Uthman, saboda an zagi As-Sayyida Aisha da ainihin Hafsa, saboda an zagi Abu Sufyan da Muawiya, saboda an zagi Yazid da sauran waɗanda suka biyo baya. Na'am, da ƴan Shi'a suka mai da mutanen ƙasar Zazzau jahilai wata shekara da suka tsorata akan aƙibar abin da zai biyo baya, saboda an samu wasu matasa a cikin garin Zaria sun sha alwashin cewa bana kam za su kare bini jinfi, kare jini biri jini, sai suka koma sai suka ɗauki wani salo, sai suka koma suna cewa Allah ya tsine wa Umayyawa, Allah ya tsine wa Umayyawa. Shin jahilci har ya kai a ƙasar Zazzau ba a san suwaye Banu Umayya ba? Suwaye Banu Umayya? Sayyidina Uthman shi ne farko cikin Banu Umayya da ya fara zama khalifa. Yanzu wannan tsinuwar fa ta ma fi kuma ta faɗi, domin da a cikin Umayyawa ana zagin mutum hudu ne rak: Uthman, Abu Sufyan, Muawiya da Yazid, waɗannan su ne Umayyawa guda hudu da da ake ambatan suna. Yanzu aka zo aka ce Allah ya tsine wa Umayyawa, to an tsine wa duk wanda ya danganci zuwa ga wannan kabilar. A zo a samu wani yaro yanzu saboda ya zama tsinanne a nan ƙasar Zazzau, ya ce zai tara wasu samari 'ya'yan zage-zage su bi titi suna zagin sarkin Zazzau Aminu, za mu kyale shi? Za mu kyale shi ba zai daku, haka ne ko ba haka ba? Haka abin yake. To da ya ji mun tsorata shi zai daku, sai koma yana cewa Allah ya tsine wa Katsinawa. A'a, abin ya fi na da faɗi. Kun fahimta da kyau jama'a? Haka abin yake, kamar yadda gidan sarautar Zazzau yake, akwai Katsinawa, akwai Bare-bari, akwai Mallawa, haka waɗannan kulafa'u suke. Abu Bakr Siddiq wani iri ne, Taimi ne, Bataimi ne a Qurayshawan, Bataimi ne. Umar Adawi ne a cikin Qurayshawan, to Uthman kuma fa Amawi ne. To ka ce Allah ya tsine wa Usman, an gaura maka mari, sai ka ce to Allah ya tsine wa Umayyawa, to abin ya fi faɗi. Saboda haka nasihar mu ga masu mulki su sani da cewa ana zagin Abu Bakr Siddiq, gaskiya muna jin zafi, kuma duk wanda bai ji zafi ba ya zama kare a cikin addinin Musulunci, saboda duk wanda za a zo a zazzagi uban shi, a zazzagi uban shi yayi farin ciki, ba dan halal bane. To waɗannan mutane Abu Bakr da Umar, manzon Allah ya ce matsayinsu a addinin Musulunci kamar matsayin ido ne da kunne da kai. Me kake tunani kan da babu kunne babu ido? To matsayin Abu Bakr da Umar kenan. To me kake tunanin mutum ya zo ya samu kaya kwakule idonka ya yanke kunnenka? Sai ka ce mishi Allah ya saka da alheri, saboda shi sarkin fawa ne, to gaskiya saboda Allah wannan ita ce nasihar mu ko masu wa'azi su ci gaba da wa'azi su karantar da mutane azumin tasu'a da ashura daidai ne a yi shi duk wani rudani da ƴan shi'a suka so su kawo cewa ana yin azumin ne dan farin cikin kisan Husaini ku ce ƙarya ne ga hadisai da kakan shi ya faɗi tun kafin a kashe shi shikenan duk wani rudani da waɗannan ƴan bid'a za su kawo na cika ciki da takuta ha da yawan shara da raba rubutun shekara duk wata hayaniya da za su kawo a ce ƙarya kuke azumin shine sunna shine mustahabi iyakar ta kenan Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sai mu dawo mu dubi waɗannan hadisai jama'a ba kwa jin irin yadda waɗannan hadisai Abdullahi dan Abbas yake tsine wa mutanen nan albarka akan sun ƙara wa Aliyu idan sun ƙara wa Aliyu wane ne dan shi ba za su ƙara ba za su ƙara cewa suke idan suka ga wata magana ta yi musu kyau kawai sai suka ce ja'alnahu haditha sai mu ce manzon Allah ne ya faɗi to gaskiyar lamari Aliyu yana daga cikin mutanen da aka yi ta yi mishi ƙarerayi kundeji masu yi mishi ƙarerayi din imma waɗannan su yi mishi ƙarya da nufin wai suna son su ɓata sunan shi irin ƙaryar da malaman Yahudawa da malaman aljanu da shedanu suka rinka yi wa Annabi Sulaiman bayan Annabi Sulaiman ya rasu suka je suka rubuta littafai manya-manya na tsafi sai suka fito da waɗannan littafai sai suka ce to ai waɗannan littafai da su ne Sulaiman ya mallake mu mu aljanu suka cika karagar mulkin shi a dare guda da hatimai iri-iri suka danganta cewa waɗannan hatimai na Annabi Sulaiman ne da su yake mallaka aljanu malaman Yahuda da suka zo suka karanta sai suka ce to ai da ma mun faɗa wannan irin sarauta ba a taba ganin irin ta ba ashe sarauta ce mallaki mutane ta hanyar tsafi naga sai suka ce Sulaiman matsafi ne Annabi zai fara karanta Qur'ani yana yabon Sulaiman suka ce af al'amarin Muhammad ya zama shirme yo kaji hadda ɗan tsubbu da matsafa kuma yake yabo a cikin karatun shi aka ce musu wa suka ce Sulaiman ai matsafi ne shine Allah yake cewa wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman sun rinka bibiyar abinda shedanu suka rinka karantawa dangane da mulkin Annabi Sulaiman wa ma kafara Sulaiman Sulaiman bai kafirci ba domin tsafi kafirci ne walakinna shayatin kafaru shedanun malamai da shedanun aljanu suka kafirta yu'allimuna an-nasa as-sihra saboda suna koya wa mutane sihiri da tsafi wannan shine abin da ya faru da sayyidina Ali bayan ya rasu sai suka yi ta rubuta abubuwa suna danganta gare shi abin farko kenan waɗannan sun yi haka ne dan su bata sunan shi abu na biyu waɗancan kuma sai suka yi ta kera ƙarerai su kuma wai dan su kare shi abu na uku waɗannan kuma suka yi ta yin ƙarya domin ainihin su lalatar da abin da duk suke ganin waɗancan maduya Aliyu suna ainihin yi abin da muke cewa a musulunci idan wani ya barna ba a gyaran barna da barna idan wani ya ƙarya ba a gyara ƙaryar da ya ta hanyar yin wata ƙaryar saboda haka abin da nasu ba suka yi na cewa a ƙirƙiri hadisan ƙarya a ce Annabi ya faɗi falalar yin wanka da shafa mai da amfani da turare da tozali da kunshi da yin cika ciki da yalwata wa iyalai wai dan ya zama an yi akasin abin da ƴan shi'a rawafid suke yi ƙarya ne ba daga manzon Allah ba ne abin takeici shine akwai babban malamin fiqhu a garin nan Allah ya mishi rasuwa Allah ya gafarta mishi ya cika littafin shi shi ma da irin waɗannan hadisan ƙarya shine malam Yahuza a cikin littafin shi mai suna Fathul Jawad sharhin askari ne karka rubu ba su inganta ba waɗannan hadisai da ya kawo waɗanda ke goyon bayan cika ciki da shafa mai da wanka da canza riga da yalwata wa iyalai wallahi ko kaɗan ba su inganta ba ko ina ka gansu ka kau da kai ko kuma ka buga su da ƙasa ba su da wani alkhairi azumi kadai shi za ka yi in kana da hali ka sa 'ya'yanka su yi ka sa matanka su yi wannan shine sunna ta tabbatar sannan kai kuma dan shi'a ane maka nasiha in sun cuce ka ba su zaunar da kai sun karantar da kai a karatun littafi ba sun hada ka da mujalla sun hada ka da kaset to ka ji littattafai waɗanda ake zuwa ake karantawa addinin musulunci ya fi karfin a ce sai dai a tara ku kawai a yi ta faɗa muku ainihin labarai da tarihi da kuma ana faɗa muku mujallu a buɗe a karanta muku sannan kai kuma har yau da kake da'awa ko iddi'ain kai malamin shi'a ne ka ji irin hadisai da aka danganta wa sayyidina Ali waɗanda babban malamin da ya waye gari ya fi kowa sanin Aliyu shine Abdullahi dan Abbas na ɗaya dan uwan shi ne na biyu shi sahabi ne irin shi na uku sun yi karatu gaban malami ɗaya shine Annabi sallallahu alaihi wa sallam na hudu ko da rikici ya rikice shi yana tare da Aliyu na biyar shi ne babban malami a cikin tafiyar Aliyu da lokacin da rikici ya rikici tsakanin Aliyu da Khawarijawa neman Aliyu kawai suke su kashe sun kafirta Aliyu sun ce duk inda gan shi a komtse shi sai Aliyu ya ce to Ibn Abbas kai masanin Qur'ani ne kuma mutanen nan mun ji cewa duk hujjojin da suke kafawa ayoyin Qur'ani suke karantawa amma suna murɗe su da munanan ma'anoni me zai hana ka je ka same su ka zauna da su ka ji me suke cewa ka fassara musu ayoyin daidai ka nuna musu kurakuran su Ibn Abbas ya tashi ya tafi ya je ya dawo su 6000 ne suka ware kansu suka yi tawaye suka ce Ali ya kafirta kuma ba su bashi wannan zama da Ibn Abbas ne da su bayan kwanaki 3 an shiga cikin na 4 sai Allah madaukakin sarki ya shiryar da mutum 2000 daga cikin su suka dawo suka zauna tare da sayyidina Ali suka koyi karatu na gaskiya wadancan 4000 su ne aka same su a ranar Nahrawan sun fito za su yaki Aliyu daga cikin su aka kashe manya-manyan wannan tafiya saura kuma suka tarwatse suka shiga kasashe mabambanta waɗanda a yau sun watsu a kasashe irin Bahrain suna nan a kudancin Saudiya kuma sannan da yawancin su sun je sun kafa daba a kasar ainihin Oman ga babban malamin su nan dake jagorancin wannan aqidar a yanzu a duniya shine Ahmad ibn Ahmad al-Khalili zaka ganshi a tashar Oman ana nuna shi dattijo mai farin gemu da furfura da rawani zaka gansu suna sanya ainihin wuka haka a kwankwasan su suna daure ta waɗannan asalin su sune ɗan asalin waccan tafiya sai dai a yanzu an fi sanin su da suna Ibabiyya Allah madaukakin sarki ya kiyaye Ibn Abbas kaga ya fi kowa sanin Aliyu kenan daga cikin duk wanda zai magana akan Aliyu to da almajirin shi Ibn Abi Mulaika ya neme shi algafata malan ka rubuto min wasiyoyi amma ka tsaya ka zabo mini sannan duk abin da bashi da alheri to ka kawar da shi ba ni bukata da ya tashi sai ya dauko wata takarda da aka ce wannan daga Aliyu aka samu ta idan ya dubi wannan abin sai ya shafe shi in ya dubi wannan abin sai ya share me yake cewa yana cewa waɗannan abubuwan ba Aliyu ne ya faɗe su ba domin aka ce Aliyu ya faɗi wannan to Aliyu ya halaka kenan waɗannan abubuwan jama'a a yau sune muke jin ƴan shi'a suke faɗe suke dangantawa ga Aliyu baka mamakin Khomeini a cikin littafin shi hukumatul islamiyya shafi na 52 yake cewa wa inna min daruriyat madhhabina anna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun